الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم وبركة مدهلرة مجلس من كرات الفقه وانت متي كراتو اكتل تابي متن الشماوي مالا عبد الباري الرفاعي الشماوي المالكي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. يوم الانر الحديث 28 ذو القعدة الربيع الأول كتاب الهجرة شكل 1440 وان يجو ديدي دا شدا ذو القعدة ديسمبر كتاب الميلادية شكل 2018 منا كراتو أبابين ديكي مغانا كان حظني يو غامو تاشي ديدي فقم مالا والحامل هكذا هو يجوز لصائم السواك من يوانا في جميع نهاره والمضمضة بالعطش والإصباح بالجنابة هنا جمعينكو من يوانا قام تاش والحامل إذا خافت على ما في بطلها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم ولعل إذن منسى مداما يزما مكمل كرات يوم إن شاء الله تعالى. مسألة تشواكي مني توانت ساتي تشواكي جميع أزمي هرمك عمتي سعبان ما لمي دقندا تشواكي باين زوالي إذن أزهر تاي aide imam shafi'i yake ganin karhancin haka ma yawa daga cikin malamai ba sa ganin karhancin haka din suna ganin halaccin haka daga ciki ga shi ma sabar malikiya kuma muka rinjayar da hakan din muka bada amsar da malamai suka bayar wa imam shafi'i yayin da yake ayi shiwaki yana kawar da warin baki mai azumi wanda Allah madaukakin sarki ya sanya a wajensa yana daidai da kamshin al-miski. Al-madmada lil-atish kuran baki ga mai ishi ruwa wannan ya halatta matukar bai yi mubalaga da zai hadiya ba. Wal-isbah bil janabati wayan gari da janaba wannan shi ma baya bata azumi dan mutum yayi mafarki ko kuma ya sadu da iyalinsa bai yi wanka ba. Man ce wayar gari ana zuwa ana nufin ketowar al-hijr ba ana nufin sai da rana ta fito ka tashi ba. Wayar gari a wajen malamai suna nufin ketowar al-hijr domin da shine yini yake farawa. Idan mutum ya kwana da janaba a jikinsa ya dauki azumi har al-hijr yake to bai yi wanka ba to wannan ba zai cutar da azuminsa ba sai yayi wanka kafin ya salla asubahi. In wani uzuri ma ya sa wankan ya faskara sai taimama to babu laifi dan yayi taimama din daga baya bayan ya samu damar yin wanka yayi wanka ko da kuwa bayan rana ta fito ne wannan ba zai cutar da azumin sa ba inda da nabar ba ta same shi da azumin ba ta same shi ne kafin azumi. Malam yake wal hamilu idha khafat ala ma fi batniha aftarat wa lam tut'im wa qad qila tut'im wal murdi'u idha khafat ala walidiha wa lam tajid man tasta'jiruhu lahu aw lam yaqbal ghayraha aftarat wa at'amat. Wannan mas'ala da malam ya kawo mas'alar mai ciki da mai shayarwa da mai da azumi mas'ala ce mai matukar muhimmanci. Mai azumi ciki idan khafat ala ma fi batniha idan ta ji tsoron ta tsoracewa abin da ke cikin cikinta idan ta tsoracewa abin da ke cikin cikinta aftarat, malam yake za ta sha ruwa. Walam tut'im, ba za ta ciyar ba. Wa kad qila, wasu kuma suka ce tuf'im a za ta ciyar. Wal murdi'u, haka nan mai shayarwa, idan khafat ala walidiha, idan ta tsora cewa yaronta da take shayarwa abinda ta haifa, wa lam tajid man tasta'jiruhu, kuma bata samu wanda za ta dauki man tasta'jiruhu lahu, bata samu wanda za ta dauka masa haya ba, wato wanda za ta dauka ta dinga biya ana shayar da shi. Aw lam yaqbal ghayraha, ko kuma bai karbi wata daban da zai sha nonon ta ba, dole sai ita. Afarat, ita ma za ta sha ruwa. Wa at'amat, sannan kuma ta ciyar. To mutane ne guda biyu masu uzuri daga cikin mutane masu uzuri da azumi. Mun sani cewa daga cikin masu uzuri da azumi akwai mara lafiya. Mara lafiya zai sha azumi, zai rama idan ya samu sauki bayan azumi. Matafi zai sha azumi, zai rama bayan azumi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wato cikin ku ba su da lafiya ko yana kan tafiya, zai kirga wasu kwanaki daban. To daga cikin masu uzuri mun san akwai mai haila da mai nifasi, su ma za su sha azumi, sannan kuma za su rama a bayan Ramadan, bayan jini ya tsaya musu. Daga cikin masu uzuri akwai mai ciki, akwai mai shayarwa. Wannan mai ciki da mai shayarwa, malamai sun dube su ta fuskoki guda biyu. Mai ciki an dube ta fuskoki guda biyu. Wannan cikin da yake jikinta ya iya yiwuwa ya zama in ta yi azumi, to za ta sha wahala, za ta cutu in ta yi azumi, saboda rauni ya same ta a sakamakon wannan ciki. Ta zama kamar mai laulayi haka, mai laulayi haka, idan za ta yi azumi za ta wahala fiye da wahalar da azumi, dama akwai wahala ba, to fiye da wahalar da ake sha ta azumi. To tana da uzuri, wannan hukuncin ta hukuncin mara lafiya. Shi yasa kun ga malam bai yi magana a kanta ba. Mai ciki wanda azumi yake wahalar ita sama da wahalar wanda azumi yake wa masu azumi, a dalilin wannan ciki, to hukuncin ta hukuncin mara lafiya. Za ta sha azumi, bayan azumi idan Allah ya sauke ta lafiya ta samu dama, sai ta rama abin da ta sha. Jama'a, an fahimci wannan? Malam bai ce komai akan wannan ba, sai sa muka faɗa hukuncin ta hukuncin mara lafiya. Akwai mai ciki wanda take tsoracewa abin da yake cikin cikinta. Ita indan ita za ta iya azumi ba matsala, amma idan tana azumin abin da ke cikin nata yana wahala, zai dinga watsattsaka, ta dinga jin alamar yana wahala, ko kuma ta ji shi shuru wuni gudan nan ta ji bai yi motsi ba, wannan ma alama ce ta wahala. To idan har ya zamana tana jin tsoron in ta yi azumi abin da yake cikin cikin zai wahala, amma ita ba matsala in don ita ne, to anan kun ga ita uzurinta ba nata ne na ƙashin kanta ba, uzurinta na wani abu ne daban. To shi ne malam ya yi magana a kanta, shi ne wal hamilu, mai ciki idan khafat ala ma fi batniha, in ta tsoracewa abin da ke cikinta, afarat, to za ta sha ruwa, ya halatta ta sha ruwa, bari ma an fi son ta sha ruwa, saboda karta wahal da abin da ke cikinta, mustahabbi ne ma ta sha ruwa. Malam ya ce wa lam tut'im, kuma ba za ta ciyar ba. Wannan shi ne ita ce fatawa da ta farin jaye a mazhabar malikiya, cewa za ta sha ba za ta ciyar ba. Wa qila tut'imu, wasu kuma suka ce a'a za ta ciyar, za ta ciyar,
mu huka fahimta anan
idan mun dauki fatawa ta farko cewa ba za ta ciyar ba kenan ana nufin ba za ta ciyar ba kuma ba za ta rama ba kenan azumi ya tafi a fatawar za ta ciyar kenan za ta ciyar in ta ciyar kenan ba za ta rama ba amsa shine ba haka ake nufi ba duk wanda ya fahimci rashin ramuko a wannan karatun bai fahimci karatu ba za ta rama wacce wacce ta ji wa tsoro da wacce aka mata hukuncin mara lafiya mai tsoracewa kanta da wacce ta tsoracewa dan da ke cikin ta wace ce uzurin ta yafi karfi na mara lafiya wanda aka mata hukuncin rashin lafiya ita ce uzurin ta yafi karfi an ce za ta rama to sai wacce ita kuma uzurin ma ba nata bane ita ce ba za ta rama ba ka'ida a shari'a duk wanda ya ajiye farali saboda wani uzuri idan uzurin sa ya kawo bai rama shi akwai abin da malamai ba sa bukatar masu maka magana akai saboda sanuwarsa kuma matsala ce ta ranar idi a ce babu juma'a ga wanda ya ga dama yau idi biyu ya haɗu mana amma wanda ya so idin nan ya isar masa juma'a kawai sai ka ɗauka ba za a zahar ba haka malamai sun tashi magana su ce maka mai su ce wanda ya halarci idi in ya ga dama ba sai ya je juma'a ba sai su wuce kawai su ci gaba da maganarsu a tsammaninsu kana da hankali ai ka san me ya shari'a a tsammaninsu ba bukatar sai an zo ana ma magana a zahar saboda me saboda ai ba duk ba a ce wanda juma'a ta fadi a kansa a zahar ta fadi a kansa ba matafiyi baya juma'a amma baya azhar mata ba ta zuwa juma'a amma ba ta azhar mara lafiya baya zuwa juma'a amma baya azhar shikenan ranar juma'a babu sallah azhar da sai ka ji malamai sun yi shiru akan abin da sananne ne ba bukatar sai an yi ta surutu a kansa don haka yanzu anan da malam ya ce afqarat za ta sha ruwa wa lam tut'im kuma ba za ta ciyar ba ma'ana za ta sha ruwa sai ta rama kadai ba tare da ciyarwa ba wannan ciyarwan da malam yake nufi shine ciyar da miskini daya madadin kowane azumi daya mudu daya an gane cewa wannan ya samo asali da fadin Allah subhanahu wataala kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين waɗanda zasu iya yin wannan azumi kuma ba su yi ba to zasu yi fidiyar ciyar da miskini anan sai Allah ya shar'anta madadin azumi ga wanda zai iya shi bai yi shi ba shine ya ciyar da miskini ɗaya haka ciyarwa na azumi a madadin azumi ya samo asali cikin alqur'ani mai girma duk da cewa asalin abinda wannan aya take magana akai akan sa shafaffe ne saboda aya tana magana ne da akan yanayin yadda aka shar'anta azumin ramadan wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya ciyar ya sha ruwa ya ciyar kawai madadin azumi daga baya sai Allah ya wajabta azumin kai tsaye babu zabi da Allah ta'ala yace faman shahida minkum ash-shahra falyasum to duk wanda ya halarci watan ya azurce shi ba zancen zakin ciyarwa amma sai wacce ayat ta saura tana aiki akan duk wani wanda wato akan tsoho da tsohuwa kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara da kuma irin waɗannan masu uzurin da suka sharuwa alhalin za su iya azumi wani dalili daban ne a gefe yasa suka sha ruwa kuma mai cikin da take tsoron tsoracewa dan cikin da ita za ta iya azumi amma sai ta sha saboda dan cikin ta kenan ita za ta iya sai ta sha saboda wani uzuri a wajen haka mai shayarwa da ta tsoracewa dan da take shayarwa ko kun ga ita ma za ta iya amma ta tsorace wani abu daban a gefe wanda Allah ya yarda da uzuri sai yayi kama da wa alal ladina yuqiquna sai yayi kama da wanda za su iya yin azumi kuma ba su yi ba fidiyatun tsawon miskin za su ciyar da miskin wannan shine madogarar malaman da suke ganin cewa za a ciyar wannan shine ciyarwa ciyar da miskini mudu daya madadin azumi daya wasu suka ce mudu biyu rabin sa'i wa qalila tut'imu wasu suka ce za ta ciyar wannan fatawa ce ta kuma du da yawa daga cikin malamai wanda kuma ita ce mazhabar hanbaliya ita mazhabar malikiya shine ba za ta ciyar ba amma an samu riwaya an samu kauli a malikiya din cewa za ta ciyar wanda kuma ya dace da wata mazhaba ta hanbaliya su a wajensu za ta ciyar ma'ana za ta hada tsakanin ramawa da ciyarwa za ta rama saboda ta sha azumi na farali wannan ka'ida ce za ta ciyar saboda ta sha ne ba don uzurin ba za ta iya ba don wani uzuri a wajen haka jama'a an fahimta don haka sai ya zama abubuwa guda biyu ne suka hadu shan azumi wanda ya hukunta ramawa sha don wani uzuri ba na kashin kai ba wanda ya hukunta ciyarwa za ka yi suka ce za ta rama kuma za ta ciyar haka yake a hanbaliya kamar yadda imam ibn qudamah al-maqdisi rahimahullahu ta'ala ya rinjaye da haka a cikin littafin sa al-mughni amma ita mai shayarwa wal murdhi'u idza khafat ala walidiha mai shayarwa in ta tsora cewa yaronta nan da dazuna ce wanda ta haifa ai ko ta haife shi ko ba ta haife shi ba idan ita ce mai shayar da shi sunanta mai shayarwa ko ba ita ta haife shi ba sunanta mai shayarwa in ta tsora cewa yaron da take shayarwa to ita ma wannan iri biyu ce kamar yadda mai ciki ke iri biyu ita ma mai shayarwa yana iya wata tsora cewa kanta ita kanta in tana idan tana azumi tana shayarwa to sai ta shiga hadijiya ta shiga makuwa ta galabaita wala Allah kafin shan ruwa ta kai wani irin hali da shari'a ba ta son mutum ya samu kansa azumi wato wahalar da take sha din ta haura irin wahalar da mai azumi yake sha adata mafahimta azumi dama da wahala ga mutum yau dama da wahala amma wahalar kar ta zama za'ida kar ta dadu idan ta dadu to shine ta zama shakka za'ida to al-mashakka za'ida mu'tabara fi shar'a shari'a tana la'akari da mashakka za'ida shi yasa ta sassanya rangwame dan haka aka sa kasaru saboda mashakka za'ida dan haka aka rangwame wurin azumi matafi aka masa rangwamen azumi saboda mashakka za'ida saboda ziyadun mashakka amin idan har ya zamana tana tsora cewa kanta ne in kai azumi tana shiga wani hali to me muka cewa me cikin da ta tsora cewa kanta mara lafiya to me shayarwa da ita ma ita ce take shan wahala ita ma hukuncin ta hukuncin mara lafiya me kenan za ta yi za ta sha azumi za ta rama kawai ba zancen wani zancen ciyarwa saboda ai ba ta lafiya hukuncin ta hukuncin mara lafiya amma idan ta tsora cewa yaron sai da in tana azumi baya samun ruwan nono ya ja bab ya ta ihu gaba ɗaya shi ya shiga damuwa sannan kuma ku duba wani abu na malaman fiqh Allah ya musu rahama yace walam tajid man tasta'jiruhu lahu bata samu wanda za ta dauka masa haya ba kaga kenan malaman fiqh suna nuna maka cewa mutum ba zai yi gaggawar sakati da shari'a ba sai ya kure ya dama da yake da ita an fahimta kamar yadda Allah ta'ala ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah da iya ikon da kuke da shi fattaqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah yadda ya kamata a ji tsoron Allah ba a fako wajen tsoron Allah saka ba wai da zaran yaron yana shan wahala idan bai sha nono ba sai ta sha azumi a'a sai idan ba ta samu matar da za ta shayar mata shi ba ko kyauta ko haya
aw lam yakbal ghayraha, ko kuma bata samu ko kuma bai karbi wata matar ba.
Gashi nan akwai mata da za a iya daukan su hayar, gashi nan akwai mata da za su iya sacrifice su bayar nono, amma ya ki karban kowa sai ita. Kun ga nan dai ya zama dole sai ita. To a daidai wannan lokacin sai mu taro hankalin mu gare ta, tunda abin ya zama haka, shi kuma in bai sha ba zai wuni cikin azaba. Shi kenan sha wannan azumi, amma yanzu kin sha azumi ne ba dan baza ki biya ba, kin sha azumi ne dan wani ujiri daban, dan haka wancan hukuncin yana nan na cewa za ki rama saboda kin sha wannan yana nan. Yanzu kuma tunda kin sha saboda uzurin da ba naki ba, na wani ne daban wanda shari'a ta yarda, to shi kuma za ki siyar madadin sa. Shine malam yace afsarat za ta tiyar za ta sha ruwa, wa at'amat kuma za ta tiyar. Me yasa nan malam bai kawo sabani ba? Sai yace wakila, ita mai ciki ta tsora cewa dan cikinta ne, amma akai sabani wajen za ta tiyar kuma za ta tiyar ba. Mai shayarwa kuma ita ma ta tsora cewa yaron da take shayarwa ne, amma akai sabani wajen za ta tiyar kuma za ta tiyar ba. Me yasa malam ya nuna cewa can akwai sabani, nan babu sabani, akwai bambanci? A duk yadda mai ciki take ganin za ta iya azumi, abin dai a cikin cikinta yake, kuma jininta yake sha da numfashinta yake amfani, dole ko da shi take tsora cewa ita ma ba za a rasa wani abu na wahala ba tare da ita. Wannan yasa akai sabani akanta, ana ganin cewa ai mai ciki ko ta tsora cewa dan cikinta ma ba za ta rasa ita ma nata uzurin ba. Don haka a sakamakon haka aka samu sabani akan za ta tiyar ko ba za ta tiyar ba. Amma mai shayarwa dan cikinta yana waje da ita, dan da take shayarwa kai yana waje da ita, don haka wahalarsa ai ba za ta shafe ta ba, wahalarsa ba za ta shafe ta ba. Don haka sai ya zama shi akwai intikaki, to akwai rabuwa tsakaninta da mai uzurin. Amma mai ciki babu rabuwa tsakaninta da mai uzurin, ko da wahalarsa ta ita ma zai shafe ta, amma ita mai sharuwa ba lallai wahalarsa ta shafe ta ba. Don haka sai zama ita babu sabani akan cewa za ta rama kuma za ta ciya. Jama'a an fahimta? Don haka zance mai inganci, mai ciki da mai shayarwa idan sun tsora cewa abin da in sun tsora cewa yaro ne, to za su sha azumi, za su rama kuma za su ciya. Amma fatawar cewa za su ciyar kadai babu ramawa, sai an samu ana fadanta daga Abdullahi dan Abbas, amma gaskiya wannan fatawar kuskure ce, ta saba wa ka'idar shari'a, domin Allah ta'ala ya sanya mana ka'ida cewa wanda ya sha azumi ramawa yake. Da ya ambaci manya-manyan masu uzuri mara lafiya da mai ciyarwa, wa man kana maridan aw ala safarin, an ambace su ne saboda su ne manya-manyan masu uzuri mara lafiya da matafiya. Wa man kana maridan aw ala safarin, sai aka ce fa iddatu min ayyamin ukhra, sai Allah ya ce za su rama. An buga misali da su a matsayin su na on top na uzuri, su ma uzurin su uzuri ne, to tunda aka ce za su rama min babi aula, wani mai uzuri daban. Jama'a an fahimta? Haka ala qiyasil aula, mai ciki da mai shayarwa za su rama azumi. Malam yace wa kadhalika shaykhul harimu, hakan nan wato tsoho alharimu wanda ya tsufa da yawa, a shekhu dattijo alharimu wanda ya tsufa da yawa, yut'imu zai ciyar, idza aftara idan ya sha ruwa, wannan da shi da tsohuwa ke, da shi da matarsa ko sa'arsa tsohuwa, shi tsoho ko tsohuwa su din ma iri biyu ne. Akwai tsoho da tsohuwa, ina nufin wanda ba za su yi azumi ba, iri biyun wanda ba za su yi azumi ba. Akwai tsoho da tsohuwa wanda saboda tsufar sun fita a hayyacinsu, ba su san ma ina suke ba. Tsohon da bai san a ina yake ba, bai san waye shigo ba, waye fita ba, bai fitsari a kwance, ya kashi a kwance,
yazo wata matarsa da ta rasu shekara 25 da suka wuce yana kiran sunanta yana cewa yanzu nan ta tashi daga nan ko yana cewa ta kawo masa ruwa kaga wannan alama ce ta cewa ya riga ya fita jiya to irin wannan ko shi ko namiji ne ko mace ne babu ba shari'a ma akan su saboda hankalin su ya riga ya guje ko ba shari'a akan su ba zancan azumi ba zancan ciyarwa cikin shari'a ta kare akan su sai idan sun dawo cikin hankalin su akwai tsoho ko tsohuwa wanda suna sanin me suke ta san komai har lissafi za ta maka har tarihi za ta baka lokacin suna yan mata an yi kaza an yi kaza lokacin da aka dauki wance an yi kaza an yi kaza to irin wannan amma saboda girma ba za ta iya bane ba ko kuma saboda tututtuka irin na tsufa kullun ana kan shan magani ba hali a wuni guda ba a sha magani ba to irin waɗannan su ne ake magana cewa su sha azumin kawai su kuma za su ciyar to wannan ciyarwan ciyarwa ne zalla babu ramawa me yasa babu ramawa yauwa kai aiki da hankalinka me yasa ba ramawa shine ai ramawan cewa Allah Allah cewa yace fa iddatun min ayyamin ukhra za a irga wasu kwanaki ne da wasu waɗanne mutumin da ya riga ya zama haka don haka kake kenan babu ne shi babu su waɗannan ba zancen ramawa sai dai ciyarwan ma mustahabbi ne ga ma inda irin wannan tsohon ko irin wannan tsohuwar bata ciyar din ba ko bai ciyar din ba ba komai mustahabbi ne ciyarwa saboda ai wanda ya kai irin wannan yanayin da ba zai iya azumi ba to ai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai ta wanda za ta iya kuma ba zai iya ba don haka Allah bai dora masa ba amma dai an samu daga sahabbai da magabata suna ba da fatawar cewa su ciyar shikenan to su ciyar mustahabbi amma ba wata aya ko wani hadisi da ya lizinta musu ya farlanta musu ciyarwa an fahimta don haka sai ya zama ciyarwansu mustahabbi ne ba wajibi ba ne saboda ai Allah baya kallafa abin da ba za a iya ba Allah baya kallafa abin da ba za a iya ba malai yace wa mithluhu man farrata fi qada'i ramadana hatta dakhala alayhi ramadanun akhar irinsa ne wanda yayi sakaci farrafa yayi sakaci fi qada'i ramadana wajen rama azumin ramadan hatta dakhala alayhi ramadanun akhar har wani rabalan din yazo ya shiga wanda ake bin sa matafi ne yayi tafiya bai rama sai ya sha azumi bai rama wannan azumin ba har wani azumin yazo ko mara lafiya ya sha azumi azumi ya wuce bai rama wannan azumin ba har wani azumin yazo ko mai haila ta sha azumi azumin ya wuce ba ta rama wannan azumin ba har wani azumin yazo mun sani cewa duk wanda ya sha azumi yana ramawa ne gabanin wani azumi na gaba domin da Allah ta'ala ce fa iddatun min ayyamin ukhra a irga wasu kwanaki gaban wanda ba na ramadan ba to wannan yana nuna cewa na bayan ramadan hadisin nan Aisha take cewa yana kasancewa ramukan azumi a kaina ba na rama shi sai a sha'ban saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gare ni wannan ya nuna cewa kenan ana rama azumin wata ramadan ne kafin wannan ramadan na gaba domin da in ta ga sha'ban ya shigo daga shi kuma sai ramadan sai ta maza ta rama don haka ittifaqin malamai ijma'in malaman musulunci ana rama azumi ne kafin wani azumi na daban me hukuncin wanda wani azumi na daban ya zo shi bai rama ba wanda wani azumi ya zo na gaba bai rama wannan ba ya kasu kashi akwai wanda bai rama bane saboda uzurinsa bai gushe ba mara lafiya ne ya sha azumi har wani azumin bai warke ba misalin masu ciwon ulsa, matsananciyar ulsa, ana ta shan magani, azumin ba na bai yiwu ba, ana ta kokarin magani mai yiwa, kila sai an gwada azumin ma sai an ji azar sai aji ba zai yiwu ba, sai a hakura har wani azumin ya zo. Ko macen da ta haihu, ta zo tana shayarwa, tana tsoron yin azumi saboda shayarwa, tunda tana cikin masu uzuri, mai shayarwa tana cikin masu uzuri, sai wani cikin ya shiga, sai ya shiga da laulayi, sai wani Ramadan ɗin ya zo, kaga dai duk abin da. Ko kuma ma mu ce wanda yake wanda uzurinsa ya kau ɗin, mai haila ce azumi ya wuce, kafin ta rama ta faɗa jinya, ko ciki ya same ta, ko matafiyi ya yi tafiya ya sha azumi, amma azumi ya wuce kafin ya rama sai ya faɗa jinya, har wani Ramadan ɗin bai tashi ba. Haka dai wannan ba wai uzurin da ya sa ya sha ba shi ba ne yanzu ya hana shi ramawa, amma uzurin da ya hana shi ramawa shi ma uzuri ne na shari'a. To duka wannan za mu ce uzuri ne ya hana su rama azumi har wani azumin ya zo ya same su. To wannan babu komai a kansu, babu komai, ba za su ciyar ba. Amma wanda sakaci ne, shi ne mutum na biyu, shi ne wanda uzurinsa ya kau kuma bai rama ba saboda sakaci, ba wani uzuri da zai hana rama azumi, yana gani har Sha'aban ya zo, har Sha'aban ya kare, Ramadan ya shigo bai rama wancan ba saboda sakaci, irin wannan ya yi laifi. Malamai sun yi sabani, zai yi kafara ko ba zai kafara ba. Kafara shi ne ciyar da miskini ɗaya kamar yadda muka ambata a madadin kowane azumi tare da ramawa. Zai rama bayan Ramadan ɗin ya wuce, Ramadan na biyun bayan ya wuce, zai rama kuma zai ciyar madadin kowane azumi miskini ɗaya, mudu ɗaya ko mudu biyu a cewar wasu malamai. Don haka wannan ita ce fahimtar wasu malamai, kuma an samo ta daga cikin sahabbai, daga Abdullahi ɗan Abbas, daga Abu Huraira radiyallahu anhuma, sannan hakan nan Imam al-Bukhari ya hakaito ta a cikin littafinsa, daga Abdullahi ɗan Abbas ɗin da Abu Huraira, duk da cewa ba a kan wannan fatawar yake ba. Imam al-Bukhari Allah ya masa rahama yana kan fatawar cewa ba zai ciyar ba, ko mara uzurin ne, bacci uzurin komai, Ramadan ya zo ya same shi ba zai ciyar ba. Haka wasu malamai kuma suka tafi akan wannan fatawa, kamar abinan haka naga Sheikh bazinan Salih bin Al-Uthaymeen Allah ya masa rahama, shi ma ya tafi akan cewa ba zai ciyar ba, kawai ramawa zai, sai dai yayi laifi ya tuba wa Allah subhanahu wataala, yayi jinkirin rama har wani Ramadan ya zo shi. Me yasa waɗannan malamai wanda sun daga cikin manya-manyan magabata akan wannan fatawa, akwai Imam Abu Hanifa Allah ya masa rahama, shi ma yana ganin ba zai ciyar ba, kawai ramawa zai. Suka ce saboda Allah madaukakin sarki cewa yake kawai fa'iddatu min ayyamin ukhar, a irga wasu kwanaki na daban. Allah bai sharɗanta uzuri ko rashin uzuri ba, sai kawai a irga wasu kwanaki na daban. Don haka sawa'un ya kai wani Ramadan ɗin ko bai kai wani Ramadan ɗin ba, ya haura wani Ramadan ɗin duk dai wasu kwanaki ne na daban. Kawai ramawa aka ce ya yi, ba a ce masa ya rama lokacin kaza ba, wannan shi ne hujjarsu, ba a ce musu ya rama lokacin kaza ba. Suka ce hadisi na Aisha ta ce tana ramawa a Sha'aban, wannan haka ne take yi ta, ba annabi ne yake mata karki yadda Sha'aban ta wuce miki wata rama ba, haka ne take yi. Don haka bisa al'ada irin ta musulmi, kuma bisa ga fitra, shi ne ya kamata mutum ya sauri ya rama abin da ya rashi ɗaya sai a wuyansa. Amma dai ba a tilasta wa mutum cewa wai sai kafin Ramadan ya rama ba, haka ainihin fatawarsu take. Wannan yana nuna kuskure na a baya da nace an yi ijma'i akan cewa ana za a rama azumi ne kafin Ramadan na gaba, wannan saboda baka ne nayi. Ittifaki da na faɗa na farko shi ne gaskiya, akwai ittifaki akan cewa a rama kafin Ramadan na gaba, wanda akan wannan Imam Malik yake, akan wannan Imam Shafi'i yake, akan wannan Imam Ahmad bin Hanbal yake cikin guda hudun nan in banda Abu Hanifa dukkan wayannan sun ittifaki akan cewa arama azumi kafin Ramadan na gaba idan kuma aka rama idan kuma ba arama ba har Ramadan na gaba yazo to sai an ciyar a matsayin kafarar laifin da aka yi na an yi dinki jama'a an fahimta almuhim shine mutum idan akwai haƙƙi na shari'a akan sa shine ya gaggauta ramawa kar ya sakaci da ainihin wato da ainihin ramawa amma idan har ya kai ga ya iso Ramadan na gaba to ni ma nafi gamsuwa da cewa zai rama ne kawai ba sai ya ciyar ba saboda babu wani dalili ko na aya ko na hadisi da yake dan Ramadan ya dawo baka rama azumi ba to kai kafara sai mutum ya dauka cewa yayi kuskure yayi laifi ya tuba wa Allah subhanahu wataala amma cewa a ciyar shari'a ce shari'a kuma tana zuwa ne da nafsi an rawaito daga Abu Huraira ko daga Abdullahi dan Abbas fatawa ce ta sahabbai ita ma in babu nafsi ana ajiye ta Allahu a'lam dan haka nan mallan da yace wa mithluhu man farata fi qada'i ramadan irin sa ne wanda yayi sakaci a ramukan ramadan hatta dakhala alai ramadan akhar har wani ramadan ya shiga na daban wato shi ma zai mallan yana nufin zai ciyar mallan yana nufin zai ciyar muka ce zance mai inganci mun buga mutuwa da cewa ba zai ciyar ba wal ita'amu fi hada kullihi ko ga wata magana da mallan zai ya maka ya mutu kudin goro a maganganun da ya aba yace wal ita'amu fi hada kullihi yace ciyarwa cikin wannan gaba daya mudu daya ne an kulli yawmin yaqdihi madadin kowane yini da zai rama da mallan yace wal ita'amu fi hada kullihi ciyarwa a cikin wannan dukka me yake nufi tun daga ina tun daga mai ciki da aka ce za ta ciyar mai shayarwa da aka ce za ta ciyar tsoho da aka ce zai ciyar mai wanda ya jinkirin rama bai rama ba har magana ya same shi da aka ce zai ciyar mallan yace duk waɗannan masu ciyarwa za su ciyar da mudu ne an kulli yawmin yaqub an kulli yawmin madadin kowane yini mudu madadin kowane yini miskini daya mudu daya an gane da aka ce madadin kowane yini ba ana nufin sai a yinin a ciyar ba madadin kowane yini misali in azumi shida ne to zai iya ciyar da fitar da mudu shida amma miskini shida ba mudu shida miskini biyu uku uku ba ko mudu shida miskini daya a'a ko mudu shida miskini uku biyu ba a'a mudu shida miskini shida madadin kowane yini ya qadhihi da mallan yace mallan kuma mallan yace ya qadhihi da zai rama me mallan yake nunawa ana kenan duk waɗannan da ya ambata akwai ramu ko akan su in banda tsoho tunda shi ba zai yi ba jama'a kun fahimta kenan yanzu in mun fahimci karatun mu can mai ciki da mallan yace za ta ciyar kenan za ta rama mai shayarwa da yake za ta ciyar kenan za ta rama madadin ko ciyarwa cikin duk abin da muka ambata mudu ɗaya ne madadin kowace rana da za a rama ta kuma an gano karatu don haka yanzu kun ga bayanan da na muku a baya dangane da maganar mai ciki za ta rama ko mai shayarwa za ta rama kawai na yi ne don mu fahimci abin sosai amma yana nan a littafinmu kuma wannan shi ne zancen gaskiya mallan ya ce wa yustahabbu lis-sa'imi saffu lisanihi an so ga mai azumi ya kame bakinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana yawma sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq a wata riwaya wala yakhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sa'im idan ranar azumin ɗayan ku ta kasance to kar yayi rafatu kar yayi zance na batsa kar yayi fasikanci kar kuma yayi hargowa musu da hayaniya ya tada murya idan wani ma ya zage shi ko ya kai masa hari ya ce masa azumi nake dan haka an so mai azumi ya kame bakinsa wa ta'jilu qada'i ma fi zimmatihi an so ya gaggauta rama abin da ya rataye a wuyansa na azumi min as-sawmi na azumi wa tatabuhu da kuma jera shi in son samu ne wannan mustahabbi ne in ana bin ka bashin azumi to ka rama kuma ka jera saboda ka samu ka gama da wuri an gane ko saboda Allah madaukakin sarki yana son masu gaggawa zuwa gare shi
sabiqu ila maghfirati rabbikum sabiqu ila maghfirati rabbikum wastabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun
haka rigaye kuma shine da zaran akwai bashi akan ka musamman tsakaninka da ubangiji ke ka sauke amma idan mutun ya rarraba duk lokacin da azumi ya zama ramuko to jera shi ya zama musahabi dan haka idan mutun ya rarraba ramawan babu komai ba dole sai ya jera ba amma an so ya jera ya gama gaba daya wa yustahabbu sawmu yawmi arafa ma la yati an so azumin ranar arafa da ghairi alhajji ga wanda ba alhajji ba saboda alhajji ya shagala da addu'a ta arafa tunda dai gashi nan hatta sallar azhar al-asr aka hade masa su da azhar yayi su qasaru yayi azhar raka'a biyu ya sallama yayi al-asr raka'a biyu ya sallama da azhar saboda in ya tsaya yin addu'a kar wani abu ya shigaltar da shi har faduwar rana to kaga ana bukatan yana bukatan wato karfi da kuzari a wannan yini idan yana azumi kuma ba zai samu wannan kuzari ba sai dai ya kama guri ya langwabe addu'ar ma ba zai iya ta kirki ba don haka shi mai azumi mai arafa shi ba a sanye wannan azumi amma wanda baya arafa to sai wannan azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa azumin ranar arafa ina kyautata zaton Allah yana gafarta zanubi na shekara biyu da shi zanubin da shekara ta gabata da shekara mai zuwa za a ce to shi alhaji baya bukatan san kare masa zanubi za a ce maka to shi kuma ai gaba ɗayan zanubansa ne duka annabi sallama yace duk wanda yayi aikin haji bai yi ba tsaba bai yi jima'i da matarsa bai yi fasikanci ba ya ran da ya gama ya dawo kamar ran da mahaifinsa ta aike shi tas wankekke daga kowane zanubi to kaga kai na shekara biyu ma don haka azumin ranar arafa yana kanka da zanubin shekara biyu ga wanda ba alhaji ba wa sawmu ashr dhulhijja da azumtan goma goman dhulhijja ashr dhulhijja na ana nufin kwana goman dhulhijja mana kwana tara kenan saboda kwana goma na farkon dhulhijja kwana na goma ai ranar sallah ne manzon sallama ya hana azumin ranar sallah dan haka kwana tara ake nufi dan haka sai ake ce musu kwana goma saboda rinjaye kuma rinjaye rinjaye yana da tasiri a harshen larabci sai aka ce musu goma saboda rinjaye yasa abin rana da ta yi rinjaye akan wata in za a ambace su biyun sai a ce shamsani rana da wata don haka rinjaye ne yasa aka ce goma azumtan kwana goma na farkon dhulhijja an samu sabani tsakanin matayen manzo Allah sallama tsakanin nana Hafsa da nana Aisha radiyallahu anhum wajen abinda suka faɗa na abinda suka gani dangane da annabi sallama nana Aisha tace ita bata ga yana azumtan ranar yana azumtan kwana goma abinan ba kwana goma farkon dhulhijja ba nana Hafsa tace ya kasance yana azumtan kwana goma farko na dhulhijja duk matayen sa amma malamai suka ce to ai ita nana Aisha da tace bata gani ba wala Allah ita nana Aisha abinda ta sani yazo mata misali ace yazo mata ranar arafa da kuma ranar sallah ranar arafa yana azumin arafa ranar sallah kuma ranar sallah ne waɗannan kwana guda biyu saboda kwana biyu yake mata da kwanan sauda an ba kuma ta ba to sauran kwana takwas ba a ɗakin ta yi ba dan haka idan ta ga yana azumin arafa shi ta sani ba za ta tsammanci kwana takwas da suka wuce yayi azumi ba tunda ba ga ya mata zai yi ba ba lallai ya ga mata ba kuma dan haka ta faɗa bane ta sani ita kawai azumin arafa ta sani ba ta gari kuma sallah ne ba azumi ranar sallah dan haka za ta ce ita bata ga yana azumi ba kuma ita ba cewa tace baya yi ba sai tace ban ganshi ban ga yana azumi ba nana Hafsa kuma ita kuma ta gani wala Allah ya je mata shi daga wata ko hudu ga wata ta same shi yana azumi ba tace azumi kake yau ne ce ai wala Allah ya kara mata da fashin baki tunda shine karantarwa ne yawwa ya dada mata bayani yace a to ai tun daya ga wata nake azumi kaga ita za ta samu wani azumi wa ta san abin da ita Aisha bata sani ba kaga irin wannan sabanin ba sabani ne mai abinan ba almuhim idan ka aje waɗannan hadisan gaba ɗaya da na Aisha da na Hafsa duk da sun inganta ba za a aje su ba wai ana nufin in ana neman in kana neman ma me mafita sai a ce akwai hadisi na uku da zai baka mafita. Annabi sallama yana cewa ba wani yini da aikin alkhairi yafi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki kaman yinin kwanakin nan guda 10 na Zulhijja. Sai yake aikin alkhairi, azumi yana cikin ayyukan alkhairi, sadaka na cikin, sallah na cikin. Dan haka kaga kenan dan mutum ya dauki wannan hadisin yayi azumi yayi daidai, da mutum zai kwana 9 yana azumi, yayi kwana 8 yana yi, ran 9 ga wata yayi na Arafa, yayi daidai. Yayi daidai. Sai dai kar ya ce an shar'anta wato azumta kebance waɗannan kwanakin da azumi, kada ya faɗa haka. Azumi yana daga ayyukan alkhairi, duk wanda ya azumce shi ya dace da aikin alkhairi. Dan ya so baɗi kuma ya ga dama yayi wani aikin daban ba sai azumi ba, saboda kar mutane su ɗauka cewa lallai lallai sai azumi ne. Wal Muharram, da azumin Muharram wa Rajab, da azumin Rajab wa Sha'ban, da azumin Sha'ban. Idan Muharram mala yana nufin Ashura ne, to wannan ya tabbata. Manzo sallama yace azumin Ashura yana ina fatan Allah ya kankare shekarar azumin shekara daya, wato azumin shekara da shekarar ta gabata. Dan haka wannan Ashura ya tabbata. Annabi sallama yayi kira zuwa ga Ashura, ya kwadaitar, ya fadi falalatta, kuma yayi azumin Ashura, har ma yace in shekara ta dawo masa zai yi 9, saboda ya saba wa Yahudawa yayi 9-10 a watan Muharram ne, kuma shekara bata dawo masa ba kira da Annabi sallallahu alaihi wasallam a gare shi, amma kuma sai ya sunnanta mana yin wannan 9 da yace in shekara ta dawo zai yi. Daga nan mu kuma sai ya zama mana, sai ya zama wannan shari'a. Rajab babu wani, amma idan mallai yana nufin Muharram, girmama watan Muharram da yin azumi, a kebance shi da girmamawa da yin azumi ba Ashura ba, to babu wannan a shari'a. Hadisan da suka zo don girmama Muharram da azumi duka ba su inganta ba. Hakan nan Rajab, hadisan da suka zo don girmama Rajab da azumi ko daren Rajab da sallah ba su inganta ba kwata-kwata, babu. Ko Rajab da umra, girmama Rajab da umra duka ba abin da ya inganta. Wa Sha'ban, da Sha'ban shi ko wannan ya zo a hadisin Nana Aisha radiyallahu anha, tace manzo Allah sallama ba bai taba cika wata yana azumi ba in ban da Ramadan, sai dai Sha'ban, wato ba watan da yafi yawaita azumi a cikin sa kamar Ramadan, sai dai Sha'ban. Kaga kenan ana son mutum ya yawaita azumi a cikin Sha'ban. Shi wannan Sha'ban da mallan yace ya tabbata a sunna, shi ma ba a yin sa gaba daya. Sha'ban kaga shine watan sallar tsofi ko, to kaga yadda bid'a take, ita bid'a dama haka take, kata kata take wa sunna. Shi yadda kaga bid'a sunna ta tasa a wajen sunna ta hura uku ita ta samu wuri ta zauna, amma dai wahala ka samu bid'a ba sunna ta binne ba. Yanzu wannan watan na Sha'ban, Annabi sallama in ka cire Ramadan ba watan da yake azumi a cikin sa kamar Sha'ban, sai aka ce watan sallar tsofi, su sun yi nasu tu Rajab. Kaga ne shi ya zama na sallah wanda Annabi yake azumi a cikin sa. Kaga wannan kuskure. Wa talatati ayyamin min kulli shahr, da kuma kwana uku a kowane wata, azumtan kwana uku a kowane wata shi ma sunna ne. Kamar yadda Manzon Sallama yayi wasiya wa Abu Huraira cewa ya kiyaye sallar waraha, ya kiyaye wuta bi kafin ya bacci, ya kiyaye azumtan kwana uku a kowane wata. Malik yace wa kariha malikun an takuna albida, Imam Malik ya karhanta waɗannan kwanakin su kasance albid, su kasance kwanakin nan uku na tsakiyar wata. Albid su ne kwanaki uku na tsakiya, 13, 14, 15, saboda su ne kwanakin da wata ya fi yin haske a cikin. Imam Malik ya yi a wajensa makaruhi ne a keɓe waɗannan kwanakin 13, 14, 15 da waɗannan kwana uku, bi firarihi min at-tahdith, saboda yana gujewa yi wa azumin iyaka. Saboda idan muka ce iya waɗannan kwana ukun ne, to ai kaga wani yana da damar yi kafin su, sai ya ki yana jiran su, sai su zo kuma ya kasa samun dama. Sannan wani kuma in suka wuce kenan ba zai yi ba, shi kenan sai ya ɗauka ba zai yi ba. Alhalin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi kwana uku a kowane wata, duk da akwai hadisi a cikin Tirmidhi wanda ya ambaci waɗannan kwanaki uku. 13, 14, 15 akwai hadisi sharihi, duk da ana sabani akan ingancinsa, amma dai ya shahara ambaton waɗannan kwanaki ukun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 13, 14, 15. Sai dai wannan bai iyakance cewa sai kwana ukun ba, ma'ana sai waɗannan kwanaki 13, 14, 15 ba, a'a, mutum ya iya yayi su a goman farko, ya iya yayi su a goman tsakiya, ya iya yayi su a goman karshe, ya iya ma kowace goma ya dauki azumi daya, kowace goma ya dauki azumi daya ba goma uku ba, yayi azumin sa uku. Don haka Imam Malik abin da yake so a fahimta shine azumi uku a kowane watan nan ana yin su a kowane kwanaki uku na wata. Shi yasa ma yaji tsoron ayi riko da ayyamul bayd saboda kar ayi wa kwanakin iyaka. An fahimta abin da malamin yake nufi? Amma dai akwai riwaya ta kwanaki uku ga wanda duk kaga yana azumtan 13, 14, 15 kar kai masa inkari, akwai hadisai akan wannan.
So
وكذا كريحة صيام ستة كن يدام تفكوي أقولي مقابل التافه إيه بيانه من هذا سواء التفان قبا إيه بس هي ميبا التفان قبا كوي مقام أشياء وما أبونا كو بيا أقولي مقام أشياء ده نعامين تيجوا مسني شيء إن شاء الله ودام أبونا كم دام أبو بوان دستي قبنا وما مسألة وكم بياني ديو أبوني إن شاء الله تعالى. وكذا كريحة صيام ستة من شوال أكن الإمام مالك yaki azumtan sittin shawwal, wato ya san makaruhi ne a wajensa azumtan sittin shawwal. Me yasa? Makhafata an yulhika hal jahilu bi ramadan, saboda tsoron kar jahili ya hada su da ramadan. To ku fahimci abu, a wajen Imam Malik makaruhi ne azum yin sittin shawwal saboda tsoron kar jahili ya hada su da ramadan. Wannan ita ce hikimar, ya fada da kansa ga hikimar nan tsakani da Allah. Manzo Allah sallama yace me? Yace man sama ramadana thumma atba'ahu bi sittin min shawwal kana ka siyam ad-dahr, wanda ya azumta ramadana ya biyo bayan sa da kwana 6 a shawwal ya zama kaman mai azumin shekara. Haka annabi ya faɗa, wala Allah wannan hadisi Imam Malik bai same shi ba, wala Allah kuma ya same shi a wajensa bai inganta ba. Don haka sai rashin ingancin hadisin a wajensa har yasa yake ganin ma yin 6 zai iya sa jahiliya gamsu kamar ramadan. Amma in hadisi ya tabbata, to sauran tunanin cewa zai zama kaza zai zama kaza duk bai tashi ba. Anan ma a hakan wasu daga cikin malaman malikiya suka ce shi fa Imam Malik ba wai ya ce makaruhi ne su ci shawwal haka kawai ba, a'a idan ya tara halaye guda uku, idan ya zamana mai yin su ci shawwal din ya manna su da ramadan, ran sallah kawai ya shawa shagari sai ya dora, sannan ya zamana ya bayyana azumin nasa, sannan ya zamana shi abun koyi, a wannan halin ne yake makaruhi. Amma idan mutum bai manna su da ramadan ba, sannan kuma karshe ma bai bayyana ba, a san ma yana yi ba, wala Allah ma shi ba abun koyi bane, ko matarsa ba ta biye shi, kaga wannan bacci da wata ba wata matsala. To haka wasu malaman malikiya suka ce a wannan halin ne Imam Malik ya karhanta din, ba wai a kowane hali ba. Wa yukrahu dhawqul milhi li sa'im, mala yace makaruhi ne dandanan gishiri ga mai azumi. Fa in fa'ala dhalika, idan ya dandana din, wa majjahu ya tofar, wa lam yasil ila halqihi, bai kai zuwa makogoran sa ba, minhu shay'un, wani abu na gishirin bai kai zuwa makogoran sa ba, fala shay'a alayhi, ba komai a kansa. Kuma dandana gishiri, dandana sukari, dandana zuma, duka wannan wannan makaruhi ne dandanawa. Dandanawa da tofarwa makaruhi ne, amma idan bai kai ga hadiya ba, muhim idan dalili ya sa bukata ta sa aka dandana din, babu komai, ba ci bane ba sha ba, dandanawa ne jin abu yaye ki. Wani lokacin matar gida kaga ai akwai bukata da yamman nan yar miyar mu ta dan haka ta dan biya ya abun yake, ka ta sa mana gishiri ga yunwa kuma ba zai ci ba, ka kashe kuɗi ka sayo naman 2,500 mallam, ga yadda al'amari kuɗi suke nan, a zo a kambar gishiri ya zama ba zai ci ba, ai kaga sai rai ya bace, ai gonda a dandana. Mallam yace wa muqaddimatul jima'i, mallam yace da soma soman jima'i makaruhi, makaruhatu makaruhi ne li sa'imi ga mai azumi, zai fada yace kal qublati kamar kis, wal jassati tashafa shine lamsu kenan, wan nazari al-mustadam da kallo dogo, da kallo da wamame ya sa mata ido kawai yana kallanta, wai wannan kallon a ganin malam ya fi tayar da sha'awa sama da kawai dan kallon haka farar daya, haka dan kallon da to ba ana nufin kallo da aka ce kallo dogo, ana nufin ka dan yi guntu ba, ba haka ake nufi ba, wai wanne ne ya fi tayar da sha'awa, shin ka kalli mace kana ganin ta kawai kaga wanda kake cigaba da harkokin ka ko ku kallan da zaka kalle ta kai ta duba surorinta kaga wanda zaka yi to shi yasa mallam yace mustada amma ko da na lokaci dayan idan zai tayar maka sha'awa to sai ka nisance shi wal mula'abati da wasa wannan wasan ko wasa na magana ko wasa na kokuwa kamar mutum da matarsa in ulimati salamatu makaruhin fa idan an san akwai aminci ba wata matsala min zalika daga waɗannan abubuwan akwai aminci ba abin da zai faru shine makaruhin ya san zai yi kokuwa da matarsa su yi kokuwa su yi gumi sannan aje ai wanka yana azumi ba abin da zai faru to makaruhi ne wannan wasa ya san zai maki bayan ta ko kokosa ta ce kaduwar ya maki bayan ta ba abin da zai faru to makaruhi ne wannan wasa an gane ko amma zance mai inganci in har ya san ba abin da zai faru lafiyarsa ba wani problem ba wani makaranta ta ce matarsa ce ai eh matarsa ce in ya san ba abin da zai faru manzon sallama yana yi ila da amincin Allah tabbata gare shi mala yake wal ihra wal wa illa idan kuwa ya san ba za a iya kwashewa lafiya ba idan ya bude wannan shafin haruma alaihi zalika haramun ne a gare shi yin hakan gaba daya lakinnahu in amza sai dai idan ya fitar da mazi min zalika daga waɗannan abubuwan fa alaihi alqada'u faqat to zai rama ne kadai ga wanda ba shi da aminci shi wancan mai aminci a ce da kuskure sai mazi ya fita babu komai akan sa ba rama ko akan sa saboda ai shi kan yana da garanti ba abin da zai faru sai kuma tsautsayi ya zo to wannan kuskure ne amma wannan ya san cewa shi ba shi da ba shi ya san cewa ba shi da abin amincin kansa sai ya san shi ba mai hakuri bane tana ce masa dan Allah ka bari baban awal ka san sai kanin kai fa ka san ka fadin ka fara abin nan ba a wangewa lafiya to irin wannan ya riga ya san kansa shi ma kuma yazo ya fara haka to karshe abin da zai faru shine me abin da zai faru sai yazo sai mabi to mallan yace to za a da abin nan kansa baban awal nan ya hakuri yawa zai rama an gane ko idan yayi mazi zai rama saboda ya san dama ba shi da garanti sai zo ya fara to zai rama to kaga wannan kaida ce ta malaman fiqh eh tunda ya gaggauta abin da aka haramta masa to shikenan sai a masa hukuma almuhim mazi baya kare azumi sawa'un da gangan ne ko da kuskure mazi baya kare azumi na'am in amza haka ce ne mazi eh ka jira manin yana zuwa wa in amna idan kuma yayi mani fa alaihi alqada'u zai rama wal kafaratu kuma zai kafara haji babban shi wancan ya rama ko aka ce mazi amma shi mani zai rama kuma zai yi kafara zance mai inganci zai rama ba kafara akan sa jumhurin malamai in ba jima'i bane kafara ba ta hawa kan mutum ko ci ko sha ko fitar mani ba ta hanyar jima'i ba to kafara ba ta da zuntar mutum amma zai rama kuma yi ta tuba eh hacci da sha da muka yi a baya ba iya jima'i shine aka samu nassin hadisi ya abinan din da har muka yi magana akai shin alfarm ramadan ne ko jima'i shine illa mallan yace wa qiyam ramadan mustahabun aywar ramadan wato asham mustahabun mustahabi ne muraqabun fihi abun kwaitarwa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi yace man qama ramadan imanan wa ihtisaban wadda yace aywar ramadan imanan yana mai imani da Allah wa hisaban yana mai neman lada wajira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa wannan iyamu ramadan ya hada da ashan ya hada da tahajjudi duka da ramadan da yana son mutum ya tsayu ya kasance mai tsayuwar dare in an ce qiyam kuma ana nufin sallar dare ba sallar yini ba ba wai kai tana fitu da rana sai dare yake ta barci kace ai na yi qiyam ramadan qiyam da daddare ake wa yustahabu linfiradu bihi kuma an so mai tsayuwar ramadan ya kadaita da shi illam tu'attal masajid idan ba a wofantar da masallatai ba. Wallahu a'lam, Allah shine mafi sani. Kun ga mun gama littafi. Abinda malam yace an so Ramadan a qiyamu Ramadan mutun ya kadaita da shi, wato yayi shi shi kadai. Idza lam tu'attal al-masajid idan ba a wofantar da masallatai ba. Mana yanzu idan na zabi nayi a gida, ka zabi kai a gida, wancan ya zabi ya gida, sai a rufe masallacin nan ba za a yi ashan ba. To kuma ba a so haka. An fi son ai masallaci ya rayu gidaje su rayu. In na sallashin zuwa na masallaci ba zai hana sallar masallaci ba, to sai na yi a gida ya fi lada. Saboda sallar namiji a gida ta nafila ta fi lada. Amma idan na sallashin zuwa na masallaci zai sa masallaci ya tutu, to zan zo masallaci a yi. Wannan ya sa ma da yawa daga cikin malamai suka ce kowace nafila ta namiji a gida ta fi falala, amma banda qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan ta masallaci ta fi falala saboda raya masallatayya da tsayuwa da kuma taimakon waɗanda ba za su iya su kadai a gida ba. Idan har babu masu zuwa masallaci su tsaya su yi, to akwai waɗanda kwata-kwata ba za su yi ba. Allahu ta'ala a'lam. Wannan shine ƙarshen littafin matanin Ashmawi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bamu ladan abin da muka yi daidai a cikinsa, kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuren da muka yi, abinda muka faɗa wanda yake ba daidai ba Allah ya yafe mana. Muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci wannan littafi da zuriyar mai wannan littafi, ya haskaka masa kabarinsa, shi kuma ya ba shi lada na dukkan ainihin wato wanda ya karanta wannan littafi, da wanda ya saurari wanda ya karanta, da wanda ya aiki da wannan littafi, da wanda ya ji ana karanta wannan littafi, da wanda ya sayar wannan littafi, da wanda ya sai wannan littafi. Muna roƙon Allah ta'ala duka ya wadatar da shi daga ladadakinsu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, ya gafarta wa iyayenmu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu ci gaba da littafin matanin Iziya. Allahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفرق شيني ندى لشات مثلا قدمة العزية مريد وصفة جميع الربا لازو وانت تتزو دولي سوسام sun sati mun samu kwafi goma daga wasu bayan Allah cikin abokanan karatunmu. Wannan sati mun samu kwafi 50 daga wasu bayan Allah suka bada cikin su a ƙarshe da an raba wanda suka fara zuwa sun samu wannan 50 gaba ɗaya an raba yau ɗin nan ta wannan mafarkinsu. Kuma bai da 50 har da wayan can goma. Wanda bai samu ba mai yiwuwa da zo da wuri ba ne. Ya sa bai samu ba, amma muna sa ran mai yiwuwa wa Allah sake samu wasu bayan Allah da za su sake kuma mana gudumawa su gaba da rabawa. Zuwa yanzu dai ba mu da wani alƙawari a ƙasa cewa akwai littattafa a hanya da za a rabar, amma dai muna fatan insha Allah ta'ala za a iya samu. Ubangiji ta'ala ya saka musu da wasu bikin alkhairi. Allah ya tsara mu da su a cikin ladan wannan karatu. Allah madaukakin sarki ya tsara musu alwuki da zuciya, kuma sa wannan sadaka ta kasance sadaka mai gudana a gare su, kuma ta zama sanadi na ba su kariya cikin dukiyoyinsu da kuma yallansu. Allah ta'ala ya amfane mu da mutunci da shiga. Sannan sanarwa ta biyu, Malam Adamu mai rikodin cewa dukkan wanda yake da buƙatar cikakken wannan karatu na littafin matanin Ashmawi daga farko har ƙarshe, to ya yi ƙoƙari ya zo ya karɓa a tura masa, ko kuma ya downloadin a Darul Fikr kamar yadda kuka sani. Shahararren dandalin nan na ilmantarwa wanda ya ƙunshi malaman suna barkate da ilimomi kuma iri-iri. Da yake in sanar da ku cewa wannan turawan da ya ce a zuwa yin fakyauta ne, da haka kar mutane suka noki wasu tsammanin yoga ne ko jaka ne. Yauwa, kyauta ne ga wanda yake bukata ya masa,
wa iyalansa sai ya kai ya tura musu kenan shi tunda baya bukata ya riga ya ji Allah wannan yana cewa don Allah wannan littafi ne mai saukin samu wanda zan samu tarihin na Ummu Salama na Ummu Salama daya ce daga cikin matayen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda littafin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam yake akwai ta a ciki duk yadda tarihin sahabbai yake akwai ta a ciki duk yadda tarihin mata manzo Allah yake akwai ta a ciki duk yadda tarihin mata sahabbai yake akwai ta a ciki sai littafin idan aka ce littafi na mata kawai zalla kamar annisa'u hawla rasul kamar yadda akwai littafin arijalu hawla rasul akwai kuma annisa'u hawla rasul wannan littafin za a samu a ciki muktasar sira na ibn abdul wahhab za a samu a ciki daga cikin kananun littafin wannan yake yi matsayin kurkurar baki tare da tsawa da yatsa yayin kurkurar naji wani malami yana cewa bid'a ne domin shi tsawa da yatsa sunansa a tsawaki kuma ana atwaki kafin alwala to lallai haka ne ita alwala idan an riga an fara ta to ana son a gaggauta ta ba a kuma sa yatsa a baki a cikin da ba shi ne kurkuran baki ba wannan yana madadin atwaki atwaki kuma ana yin sa ne kafin alwala na ga mun yi wannan a wannan karatun namu da muka yi duka da ahlari da shimawi na duk mun yi magana ko idan na ga mun fi fadadawa a ahlari dan haka idan mutum zai yi alwala kafin ya fara ne yake goge bakin sa ko da atwaki ko da brush ko da yaga amma in an fara alwala kurkura ake in an bunzurwa jijjiga shi ake kawai a watsa shine abin da ake alwala amma ba za mu tsira shi bid'a ba za mu tsira shi kuskure inda ai bid'a wato bid'a ibada ce ai abin da aka yi shi da sunan ibada shine ake kira da bid'a wa akwai abin da zaka ga an yi shi ai ba da sunan ibada aka yi shi kawai kuskure ne na mai yin sa sai sanya ake yin sa ba sai yayi shi to wannan za a kira shi kawai kuskure ne ba wai mutane sun shar'anta yin wannan abun ba wannan yake tambaya ta akan abincin yan makaranta da ake ba wa yara malam ya halatta wanda ta dafa ta ɗauka ta ci a gidanta ko ma ta ciyar da gidanta da wannan abincin ko kuma malamai su ɗauka makarantar bayan sun raba wa yara ya saura ko duk za su rabar don ba don su aka yi ba bismillah to ita shari'a akwai rangwame a cikinta duk da cewa ba don su aka yi ba babu laifi su dan taba taba wanda yake ba mai cutarwa ba kamar yadda Allah ta'ala ya ba da izinin taba dukiyar maraya taba wanda na bukata ne ba na cutarwa ba amma idan taba wani na cutarwa to bai halatta ba tunda ba nasu ba taba wanda ba na cutarwa ba shine taba wanda ba zai hana yaran su wadatu ba yaji an dafa shi kuma ba tare da an cutar da wanda ya sa a dafa ba ba a ɗiba masa fiye da abin da ya ce ba a gwargwadon abin da ya ce shi aka dafa kuma sai ya zama ya wadaci yara ita mata da aka dafa a gidanta to ai ba dattaku ba ne a dafa a ƙwararraka a yi komai a kwashe a zuba a kula kawai a fice da shi a gidan ba a ko ɗanɗana ba ba dattaku ba ne amma kuma kacce mayar da shi abincin gidanta kawai mai gidan ma sai dai ya wanke goma ya tsoma biyar a wannan kuma kuskure ne ba su aka ce a ciyar ba amma dan su ɗan ɗiba kuma su ɗan taɓa to wannan babu laifi amma su ma da abincinsu ba zai hana abin karyawa a gidan ba zai hana abincin rana a gidan ba idan har ya hana abin karyawa ko ya hana yin abincin rana to an shiga haƙƙi. Sannan haka makaranta da yace ya halatta malamai su ci bayan an rabawa yara ya wadace su ya saura ya halatta in ya saura ciki amma ba wai kafin an rabawa yara sai a debo musu ba sai an je an kai ofishin headmaster sai an je an raba a staff room kafin yara ma su fito break Allah hanta abincin sannan yara su fito na mutum ɗaya a raba shi wa yara uku saboda su ainihin su yaye babba sun kwashi kaga wannan ba wannan ba da taku bane ba mu dan sun ma sai kaga akwai cooler ma wani ma wani babba a cikin malaman a ni ban ce headmaster ba amma dai sai kaga akwai cooler da za ta gidan wani malami daga cikin malaman dan haka ana kawowa za a cika wannan cooler kawai sai aka gidansa akwai waɗanda wannan abincin kawai gidajen su ake kai musu cikinan dama gida ba a yi break ba dama suna jira sai ana bugo masa waya sai ku jira dai ba a kawo abincin yara ba tukuna sai an kawo abincin yara ba daidai bane ba an gane kenan dai an fahimta ya halatta waɗanda suke ɗawainiyar abun su ɗan ci daga abun ba tare da sun cutar ba shine kawai takaitaccen zancen Allahu a'lam da ciyarwa malamai suna cewa a ciyar da miskini mudu in an ce mudu kenan ana nufin ba da faffe ba inda da faffe da za su ce me da za su ce a ciyar da miskini da faffe na suna cewa mudu kenan mudu za a bashi gwargwadon abin da zai ishe shi abinci to amma idan mutum ya dafa ya sauƙaƙe wa shi wannan miskinin to ya kyauta don wannan za ka iya ɗaukan ɗanyen ka baki ba tare da ka wani kayan haɗi bai zama ka ƙara tara masa gajiya ne ma to kamar yadda Anas ɗan Malik da ya tsufa shi yana dafa abincin mutum 30 ne abincin mutum 30 ya gayyaci mutum 30 su zauna su ci su ƙoshi su nak shi kenan ya gama watansa kaga kenan irin wannan mutum da sai ya sa ainihin uwar gida ta dafa ne kawai da wata jalof mai kyau a cika plate abin wanda daidai wanda zai ishi isasshen ƙato da zai ci ya ƙoshi kenan yin haka insha Allah ta'ala ya ce yace mutum zai iya hadawa da kayan miya dan sau dan ihsani sai idan mutum ya sa kayan miya ya kyauta idan mutum ya sa kayan miya ya sa mai ya sa magi ya hada da mudin shinkafar shikenan ya kyauta ya yi ihsani na sai ba ruwa ba ba shi bane wannan ya juya ya zama bai'ul gharar ita daga na da bashin noma a ba da bashi kan za a biya da abin da aka noma kuma a biya mutum bashi 100,000 sai a ce zai biya 11,000 akan kowane 10,000 an ci ribar 10,000 kenan haka irin wannan ba bashi bane an kira shi bashi amma ba bashi bane kafin shari'a wani lokacin tana duba surar abu ne ba tana duba sunansa ba surarsa wannan ciki ne kai ulgarar kai ne ka sayar da 11,000 akan 100,000 11,000 da baka san su ba ba ka da su zaka same su ko baka same su zaka same su ko baka sani ba kaga ya zama bai ulgarar wannan garar ne a cikin gaskiya garar ne yadda ne ke shi ba su ba ba ala a cikin gaskiya ba ba ala